Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makerin ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 14 ga watan Agusta shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar Krista Agoza a jihar Borno ta koka akan yadda ake maida mambobin tasaniyan ware wurin raba mukaman gwamnati. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Dansar Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibril zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin da suka yi ji mulki a Niger sun amince da bude kafar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma na duba yiwuwar yadda za ta maido da mulkin farar hula tare da mai da Muhammad Bazoum bisa shugabancin ƙasar ta Niger a matsayin wanda aka zaba a tsarin doka. An kifar da gwamnatin shugaban Muhammad Bazoum ne bayan da sojoji suka amshe mulki a ƙasar ta Niger a watan jiya. Hakan dai shi ne ya kai adadin yawan juyin mulki da aka yi a tsakiya da yammacin Afirka zuwa 7 cikin shekaru 3. A fafutukar ganin an samu mafita cikin kwanciyar hankali, shugaban kungiyar ta ECOWAS wanda kuma shine shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu yayi na'am da ziyarar da malaman suka kai zuwa Niger. Malaman musulunci sun gana na tsawon sa'o'i da shugaban juyin mulkin na ƙasar ta Niger General Abdulrahman Tiani wanda aka rawaito cewa ya bayyana Najeriya da Niger a matsayin ƴan uwa, ƴan uwan juna ba makwabta kawai ba, da ya kamata a ce sun sasanta duk wata wato wani abu da ke tsakanin su cikin ruwan sanyi. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta dake arewacin kasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. Bayan ƴan sawa'i rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikinta a wurin sojojin ta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta. Dakarun na MINUSUMA a takaice sun bar yankin da ake kira Bet bayan da dakarun Mali suka fada a shekarun jiya Asabar cewa sojoji shida sun rasa sun samu raunuka yayin da aka kashe wasu mayaka 24 na kungiyoyin ƴan ta'adda Al-Lahira lokacin wani kwantan bauna a yankin a ranar Juma'a da ta gabata. Su ma tsafin ƴan tawayen kabilar Tuareg sun ce sojoji da sojin haya kasar Rasha na Wagner sun kai madakarun su hari a ranar Juma'a. MINUSUMA ta gaggauta fitowa daga yankin Naber sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ma barazana mai haɗari ga dakarun wazar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda rundunar ta sanar a jiya Lahadi ta kafar sadarwar Twitter da a yanzu ta sauya zuwa kafar sadarwar X. A jiya Lahadi masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure 6 da kwale-kwale da ke dauke da su ya kife a ruwa yayin da suke kokarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa yayin da ƴan sanda ke farautar masu safarin mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwa ta Blangor sun bude gudanar da bincike a ranar Asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin, amma sai aka sauya akalar binciken zuwa Paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yan Afghanistan maza 6 suka rasa ransu yayin da kwale-kwalen da ke dauke da yan gudun hijira da ake kyautata zaton sun kai kusan mutane 66 bisa hanyarsu ta zuwa Ingila ya nutse a mashigar ruwan da jijjifin ranar Asabar. Mafi yawan waɗanda ke cikin kwale-kwalen yan kasar Afghanistan ne da wasu yan kasar Sudan da yara kanana kamar yadda hukumar kula da tashoshin ruwa ta Faransa ta bayyana. Masu aikin tsaron ruwan Birtaniya da Faransa sun ceto mutane 59 yayin da adadin waɗanda suka rasa ransu ke ci gaba da sauyawa.
An jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan wata kungiyar Krista dake garin Goza a jihar Borno a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ta kira wani taron manema labarai don jan hankalin gwamnatin jihar Borno game da daukar mutane da kuma raba mukaman gwamnati ba tare da in Kristan ba. Kungiyar ta ce bambobinta suna bada gudunmuwar su amma idan an zo batun raba mukamai sai a aje su gefe ba tare da su ba. Sun ce hakan bai dace ba saboda su ma ƴan ƙasa ne. Haruna Dauda biyu na dauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kungiyar tattara rikicin Boko Haram ya haifar masa da matsala da dama, wannan ya haifar masa da 'yan gudun hijira da daman gaske a cikin jihar Borno da ma ƙasashen ƙetare kamar Kabaru da Nijar har ma zuwa Chadi kuma wasu jihohin na daban, wanda kuma akwai buƙatan gwamnatin ta yunkura don kwaso mutanen nasu kamar yadda suke kwaso wasu sauran jama'a don mai da su inda yake da dama-dama musamman wuraren da ke da tsaro, duk da cewa ko wasu wuraren da harin suke fama da matsalan tsaron musamman ma karamar hukumar Goza da kuma wasu bangarorin na jihar Borno. Taron da gudanar ne a cocin kokin da ke kirga samu a garin Maiduguri wanda kuma ya samu halartar mutane daban-daban daga jihohi daban-daban hada da ma kasashe daban-daban da suka hada da kasar Ingila da Amerika. Daga nusu sun samu halartar wannan taro ganin cewa duk mahalartar sun fito daga wannan karamar hukuma ne. Mr. Emmanuel Ibrahim Bita shi ne shugaban kungiyar da taron kristoci na karamar hukumar Goza ga kuma abin da ke cewa
wannan matsalar da aka samu na Boko Haram din nan ya watsar da mutane ta wurare daban-daban. Bari ma shi gwamna na jihar Borno Professor Babagana Umaru Azulum godiya domin yanayin yadda ya yi yana kokarin yadda za a kasa ko wasu da yan gudun hijirar da suna Niger suna Cameroon suna Chad yana iya kokari ya komar da su ko wasu da suna a nan a Maiduguri a shekarar da ta shige ya komar da su. To yanzu muna kira gare shi domin ya taimaka kuma da kuma Majalisar Dinkin Duniya da duk waɗannan NGO waɗanda suke kungiyoyi masu taimaka al'umma domin a ga cewa an koma. Muna da camp ɗin kristoci guda biyu a nan a cikin Maiduguri a nan a Shuwari tare da kuma a Wulari. Muna da ɗan uwanmu kristoci mafi yawa a Cameroon a camp na yan gudun hijira.
To ko Mr. Ibrahim ɗin yana gani an samu zaman lafiyan da za a iya komawa dukkanin karamar hukumar Goza?
Wasu bangarori na cikin na karamar hukuma na Goza ɗin har yanzu akwai kura har yanzu akwai matsaloli na zaman tsaro. So muna kira gare su musamman shugaban kasa yadda ya sanja waɗannan sabbin jami'an tsaro na kasa su taka rawa su ga cewa duk waɗannan wuraren da aka ana da matsala musamman karamar hukuma na Goza da kuma inda yawancin wurare a jihar Borno su ga cewa an yi taka tantan an samu zaman lafiyan da za a koma dan shi zai fi taimaka musu da mutukar gaba daya.
Bishop Williams Naga tsohon shugaban kungiyar kristoci na jihar Borno kuma da yadda cikin dattawan kristoci a karamar hukumar Goza ga abin da ke cewa
kristoci ba a tafiya da mu bibi din mu ne krista wanda ba a yin komi tare da mu kuma da yawa kristoci sun samu raunana a cikin wannan harkice da ya faru. Yanzu ga gani kristoci da yawa suna zube da gwamnati ya bibe mu ya kai mu fulka da wija inda akwai symbol na gwamnati da aka kafa sawa local government da sai a bibe mu a ji a zuba mu a can. Na biyu ko a cikin appointment da sauran abubuwa da ake yi kristoci ba su samu shiga zaga krista guda daya a bashi kansila shikenan ba wani ko komishinoni da ana appointin ma krista baya samun komishinoni ba ma samun komi.
Wasu daga cikin kungiyar kristoci a jihar Borno kenan ke bayyana wasu matsaloli da ke damun yayan kungiyar su da kuma yi kokarin jin ta bashin gwamnatin jihar Borno amma sun ki cewa komi akan batun. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Lahadi aka sako ɗan jarida na ƴan ƙasar Iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a tsare a hannun ƴan sandan ƙasar da ya janyo bore da zanga-zanga na tsawon watanni. Bayan sakota daga gidan kurkukun Evin da ke birnin Tehran, Nazila Marufan ta ɗora hotonta ba a ɗankwali a kanta a kafar sadarwa ta zamani inda ta yi kunnen uwar shigu da dokar sitirta jiki ga mata na gwamnatin Islam a ƙasar. Kar ku amince da bauta, kun cancanci abin mafi kyau abinda Nazila ta rubuta kenan a shafin X wanda aka fi sani da shafin Twitter a baya da shafin ta na Instagram an ganta a hoton da ta dora tana rike da flower a hannu daya inda ta daga hannunta daya sama tana nuna alamar yin nasara Marafiyan wadda kafofin yada labaran Iran da ke waje suka ce shekarun ta 23 ta wallafa hirar da ta yi da Amjad Amini a kafar labaran Mustagir ta yanar gizo a watan Oktoban bara Amjad Amini shine mahaifin Mahsa Amini wadda ta rasa a tsara a hannun yan sanda a watan Satumbar bara bayan zargin da aka yi mata na kare dokar sutura lamarin da ya janyo zanga-zanga da bore na tsawon watanni a ƙasar ta Iran a cikin hirar Amjad Amini ya zargi hukumomin Iran da shirya ƙarya game da yanayin da ya yi sanadiyar mutuwar ƴarsa A yau Litinin ne hukumomin Ukraine suka ce wani hari ta sama da Rasha ta kai garin Odessa da ke kusa da ruwa a yankin kudancin kasar ya raunata akalla mutane uku. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkabo jiragen Rasha marasa matuki guda 15 da ta yi amfani da su wajen kai harin da wasu makamai masu linzami na karkashin ruwa guda 8. To sai dai barakuzan jiragen marasa matuki sun haifar da barna a ƙasa. Mutane uku sun samu raunuka bayan da barakuzan suka fada akan wani babban shagon sai da kayayyaki inda wani ɗakin kwanan ɗalibai shi ma ya lalace ma'aikatan kwana-kwana sun yi ta fama da kashe wutar da ta barke sakamakon faduwar barakuzan ruka da aka kakkabo daga sama cewar gwamnan yankin Oleg Kipa ta kafar telegram barin wutar da rashin ta yi ajiya lahadi ma sai da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 7 da suka hada da wata jaririya mai kwana 23 a duniya da raunata akalla wasu mutum 22 a yankin Kherson na kasar ta Ukraine
A gaida Hawwa da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Kallan tsoro na rabin mugunta
gargade mai gina
Yang muti mana da amma fa mu barge na da mun mu ga
gadi mai gina
da mun mu ga mashi mai gina da mun mu gunta ya tafi nan salalin nan ko aje ya marma ya tafi muddin yana gina da mun mu gunta
ko ga gadi mai gina da mun
mu ga ma ga na ka aiki dai dai ka bar shi kanu ho ani can
da fatan an shakata to yanzu kuma ga Nasiru da Maili Kaya da shirin mu na gaba
Zoran matasa ba sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake cikawo dake cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin Dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma dake karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga daida muna takan kama amma barayin daji sun hana su shiga gonaki dake nesa da gari matasan na bukatar dauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yanda aka saba ba to mutane su samu yin barci da idon su biyu a rufe matasan su hada da Isa El Usman Yahuza Gado Isa baban gida dan Umaru Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama matasa ku biyo ni mu shiga zauren
Gurbi daga cikin mu sune suke dan kai secret lamu suna dan fallasa cewa ga abin da gari ke tafiya
wato mutanen da wani Umar mutanen da ake kira informer kenan
na informer kenan informer akali kowanne gari na san za a iya samu haka to amma da dadewa muna neman wannan dama Allah bai bamu ba muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana gwamnatin tarayya ta ji kukan mu gwamnatin jiha ta ji kukan mu sannan ba wai kokin dai ba a'a mu gani a kasa wannan wuraren da nake gaya maka yanzu barazana ta shiga na bangaren abin da ya shafi ilimi gare mu mu yanzu abin da muke tafafutuka ma yaya za a yi mu dan rayu ba ma magana wai a'a idan da a ce kana da daman da zaka zo kaga wannan yanki ina tabbata maka ko kamin magriba zaka yi hawaye fiye da kima akan irin da yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari wurare ne waɗanda ba su da hanya wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantun su babu malamai dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local gannan ba kai duk malaman mu wannan magana da yake mallam malaman primary school da na junior secondary school din mu gaba ɗaya sun wace babu wanda kina yan mutanen mu kuma mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a suka dan je makaranta suka dan yi karatu volunteer din da ake ma ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma yaya za a yi gwamnati ta dai sponsor din nasu su dan ƙara rike kansu wasu a je da gudu gudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dubun masifa amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi bare ta kyale balantana mu yi magana ruwan sha balantana mu yi magana ruwan famfo
eh Umar bari za mu zo nan Allah ya da za mu duba irin gudunmawar da gwamnati ya kamata ta bayar kuma bari mu ji abin da Isa El Usman yi mana bayanin shin waɗannan mutane waɗanda ake kira masu satan nan duk da jihar Kebbi dai babu su sosai dan ana jin lamarin na jihar Zamfara jihar Katsina wasu sassan jihar Kaduna da Niger da sauransu amma jihar Kebbi da lafiya kalau take faɗa mana waɗanne irin mutane ne an san waɗannan mutanen wasu sun ce akwai waɗanda dama mazauna ma yankunan ne an san su a tarihi
gaskiya Mallam Nasir dama ya da kafa din nan Kebbi an san ta da zaman lafiya to din yawanci barayin da ke zuwa yankin Kebbi barayi ne wanda ke fitowa daga Zamfara da Niger musamman mu da tsawon mu din yawanci barayin mu suna nan dajin mu na nan arewa da yammaci mazauna nan ne wasu to sun wace sun koma can kurya inda suka san baya da za a aina je wajen su amma su ne za su hayo mashi shuka su zo nan wuri su kore ko shago ko su ke mutane ko su kashi da kashewa duk ta addanci da ake yi gaskiya daga yawancin Zamfara yake fito mana yake irin dadin duniya makini sango dade sabon birni baruba sabon tuda da raga duk yawanci can ƙurayen nan suke amma sai su zo nan wajajen mu saboda can duk sun riga sun shirya da wa'annan garuruwan amma mu nan garin da ya zama ba su shirya da garin namu ba sai su zo ko dai su ɗauke mu da kashe ko su kashe mu ko kuma su ɗauke mu su daji da mu yanzu magana da nake yi mata yau an kai kwana wajen uku kullum sai sun zo sun ɗaukan mu mutanen wajen tun uku da sha daɗi yanzu haka mutanen mu suna can an biya kuɗin kwanta amma fa su sako su sun kifa kowa sun ce sai an ƙara musu to ana dudin ya za a yi tunda kowa ran mai noma ba sun hana mu noma ana dudin ya za a yi kuma su an sun ce za a ba su kuɗi an ba su kuɗi ana dudin ya za a yi ma a samu wannan kuɗin an ba su amma kuma sun kifa ko mu sun ce kuma sai an ƙara musu kuɗin
Yahuza Gado
in haka ne duba mana an ce idan an je daji an samu matsala sai a rugo a dawo gari ya nuna in mutane suka kamar misali daga daji suka shigo garin dan Umaru shikenan sun tsira ba wani abin da zai same su kenan
eh lalle malam Nasiru idan mutane suka shigo garin dan Umaru sun samu tsira duk wanda ya shigo cikin gari to shi wannan ya tsira sai dai da ɗan uwan shi su ta tarar da dunya ya za a yi wanda bai dawo ba ya dawo domin matsalar ta kai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mai dai yayi mana tsada yanzu da yake kaga dai muna aisha neman abin da yake 1000 har da 100 sa'ilin ga kalubalen rayuwar mu abin da zamu ci yayi eh da 100 ma ana samu
litar man fetur
sannan itacen ma da za a dafa abin da ba za a sani su ba sai 1100 abin ya bace ya ta'azzara sosai gare mu diya da ba ka zato ranka din
aina am a gidan mai ko kuma wajen yar bakin
ba a gidan mai ba masu dan zuwa suna dan samu shi gidan mai kaga abin hanyar ma ta zama lalura din hanyar ma ya zama sai an duba waye a wurin wanda zai taimaka maka ya sauri kaje ka dan samu ijirka dai ka shigo da ita garin dan Umaru masu sayo mai din ma su ma suna tsoron hanya inda za su gitta saboda labi ya gitta hanyar to din labin nan tsallaka labin ma hadari ne sannan kuma dajin ma hadari ne rayuwar mu ta shiga cikin wani mawayacin hali ma kamar sai mu ga abin ma kamar ma gwamnati ta amince da mu ne a yankin dan Umaru
ai yahuzan an kula matsalar tsaron nan kusan ba nan jihar Kebbi bane kawai ai mutanen Zamfara su za su fi ba da labarin yadda suka jijjiki kai abun ma ya shiga Sokoto don kwanaki mun yi shiri na yankin Isa da Sabon Birni nan ma suna fama da wahala ainu to saboda haka abun kamar ya zama ruwan dare ne a waɗannan yankunan ai
Malam Nasiru abun in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama saboda wurin abun ya kai inda ya kai maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba abun ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabtana ni zan san da nake da kai yanzu haka jiya suke cin wasu sun sauka ware saboda abin ya baci nan dai babu abinci sun ban matan matan ma suka je ibo dan ganyen tafasa da za a ci a rayu da yan yara nan ma matan ba su tsira ba dauke su ake yi
wato ma na sun kama hanya sun tafi kudancin Najeriya kenan
eh abin ya he karfin su to ba abin da za ka ba iyali kaga an kama kallon juna abin ba dadi dole ka bar gida ka je wata jaha ko za ka dan samu abin sa a bakin salati
amma yahuzai manoma kuma ce suna zuwa yankar tafasa ba za a yi mamaki ba
kin Allah Nasiru ba ta baci bane ba haci haci sun gagare mu nomawa
isa baban gida duba mana in haka ne kuwa ya ba mu labari yanda garin dan Umaru yake yawan mutanen garin da yadda suke rayuwa irin akwai ruwan sha wutar lantarki da sauransu
to wanda duk da ka faɗi gaskiya ma da ruwan sha amma na rijiya ko gaskiya ba batun hawo duka mu aje shi je ne da kuma wuta ma duk mu aje shi je ne da nan wannan duk mu ta da garin shi gaskiya duk sun lada ce wuta ta iso da mana komai ya lalace komai ga da gaskiya ruwa kuma gaskiya ba da ma mu zaɓe na kai mana shine kuma duk wasu sun lalace su tsaya ba su aiki gida ma muke da kawai lafiyar da gaban mu gaskiya ruwa kuma sai dai da mun je rijiya ko kuma jira shi ne ba yana yin kuma ga mutanen dan mu gaskiya mutane ne wanda suke tsakanin Allah mutane suna gari ne dindin jama'a sosai da zance gari ne babban gari ne kuma dindin tarihi wanda yake hakika gaskiya ko ta ina kaje zaka ji labarin dan mu mu zaka ji da tarihi mai kyau tun daga iyaye da kakanni
shin hakimi garin hakimi ne ko dagaci ne
to dagaci ne
eh dagaci ne na gane a kalla dai za ka samu kamar mutum 100-200 a garin
a garin nan maru
eh
to gaskiya na ganin ranka da zan ce ko in ce mun dai himmi da zan ce
an bi na
mun himmi da ya in ji za ta jama'a gari
ai yi da kada lissafin na ke zama menene lissafin boke zama kicewa ne ko menene
ku dakata a nan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin dan Umaru a karamar hukumar Dankowa Sagowo da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
Wassalamu alaikum.
To ma da Allah gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan jibirin dauki da shirin jaridun Najeriya.
Sarkin jaridar ne da jaridar Bangal daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal na cewa jagoran sojojin da suka yi juyin mulki a kasar jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Tchiani ya tabbatarwa wasu malaman addinin musulunci da suka ziyarce shi a birnin Niamey domin shiga tsakani da kungiyar ECOWA cewa a shirye yake ya karbi bakuncin wakilan kungiyar ta ECOWA domin samun mafita dangane da rikicin da ya kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar. Prime Minister Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zain shine ya tabbatar da hakan a lokacin da ya karbi bakuncin tawagar shugabannin malaman Najeriya da suka ziyarci jamhuriyar ta Nijar karkashin jagorancin Sheikh Balalau. Sai jaridar Daily Trust, jaridar Daily Trust ta cewa wasu ƴan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Kano da ke arewacin Najeriya domin nuna adawar su da yunkurin kungiyar ECOWAS na kai hari a kasar jamhuriyar Nijar da bai maido da mulkin demokradiyya. Masu zanga-zanga dauke da tutocin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya sun bayyana cewa ba su amince da shiga wani yaki da kasar jamhuriyar Nijar ba, musamman ma da karkashin jagorancin Najeriya. Sai kuma jaridar The Guardian da yake cewa yin labarin da cewa shugaban Najeriya Sani Bola Ahmed Tinubu ya bayyana goyon bayan sa ga wani tsari da aka kullo da shi domin dawo da ɗan asalin Afirka da ke kasashen Turai zuwa gida Najeriya domin ganawa ko kuma bin diddigin danginsu na asali. Asalin bakatan fata da ke yammacin Turai da Amurka dai tushensu shi ne Amurka, inda aka yi cinikin takara da kakanninsu zuwa kasashen na Amurka da Turai domin bauta. Yanzu haka dai ɗan asalin nahiyar Afirka da ke zaune a kasashen duniya daban-daban na ta yunkurin ganin cewa ko dai sun dawo nahiyar Afirka da zama ko kuma dai sun kasance sun gano tushensu a nahiyar ta Afirka. Shirin dai yana karkashin jagorancin wata ɗan asalin Afirka mai suna Carolina Myra Morris a Brazil ne. Sai kuma jaridar Tribune, daya daga cikin manyan labaran jaridar Tribune na cewa yanzu haka rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta yi watsi da kiraye-kiraye da ke fitowa daga wasu ƴan Najeriya na hamɓarar da gwamnatin demokradiyya a Najeriya. Wata sanarwa da ta fito daga shalkwatar rundunar sojin Najeriya mai ɗauke da sanannen Brigadier General Tukur Gusau, babban daraktan yaɗa labarai, ta cewa zamani ko lokacin mulkin soja a duniya ya wuce, kuma tsarin da ake bi yanzu shi ne na demokradiyya, wanda kuma rundunar sojin Najeriya tana biyayya ga wannan tsari da kuma babban kwamandan askaran sojin ƙasar kuma shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Ƙarshen shirin jaridar kenan, a huta lafiya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun amince da buɗe kafar tattaunawa da ƙungiyar ECOWAS domin ganin an kaucewa tashin hankali, cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Niamey jiya Lahadi. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. Bayan 'yan sa'o'i, rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikinta a wurin, sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta. A jiya Lahadi, masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike a kan mutuwar aƙalla baƙin haure shida da kwale-kwalen da ke ɗauke da su ya kife a ruwa, a yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa, yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwan ta Bulangun sun buɗe gudanar da bincike a ranar Asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin, amma sai aka sauya aƙallar binciken zuwa Paris. A jiya Lahadi aka sako 'yan jarida na 'yan ƙasar Iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kasu bayan da ta yi hira da mahaifin wata mata da ta rasa ranta a hannun 'yan sandan ƙasar da ya janye bore da zanga-zanga a tsawon watanni.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya kuma bada umurni. Da ma injiniyanmu na wannan hantsi wato Malam Jibari kenan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.